بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da nake magana daren Laraba ne daidai da daren 13 ga watan Zulhijja. Hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432, daidai da 8 ga watan Nisanba shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 29 daga cikin jerin jakara ta cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, tafsirin da muka sanya wa Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu muna tattauna matsaloli dangane da ainihin ayar cikin suratul Baqara da Allah madaukakin sarki yake na ya kiraye ainihin wato bani Isra'ila, a inda ainihin Allah yake ce musu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Malam zai sake karanta mana wannan aya, sannan sai mu faɗi inda muka kwana a cikin tattaunawar da muke yi insha Allah ta'ala. Na'am, ya fara daga ya bani Isra'il.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
Allah madaukakin sarki ya kiraye ainihin kabilar Banu Isra'il. Idan ba mu manta ba, a karatuttukan da muka yi a baya gaba daya, waɗannan ayoyi suna magana ne dangane da waɗannan al'ummomi, a inda Allah ya kiraye su yana tunatarwa su game da ainihin ni'imomi da ya musu. Waɗanda daga cikin ni'imomin nan mun ji cewa Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawa masu ɗimbin yawa a cikinsu. Sannan Allah madaukakin sarki ya sanya sarakuna da malamai masu ɗimbin yawa a cikinsu. To Allah yake tunatarwa su cewa su tuna da ainihin wato wannan ni'imar tashi wadda ya musu, su yi kokari su cika alkawarin da suka ɗaukan mishi, shi ma zai cika alkawarin da ya musu na cewa zai ci gaba da aiko da annabawa da manzanni a cikin wannan al'umma tasu ta bani Isra'il. Na daga cikin cikon wannan alƙawarin shine imani da Al-Qur'ani da kuma imani da tsayayyen halitta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a inda Allah ya umarce su da su imani da Al-Qur'anin da ya saukar. Domin shi Al-Qur'anin da ya saukar ya zo ne yana mai gaskata littattafansu na At-Taura da Injila. Allah ya gargaɗe su da cewa kar su sake su zama su ne kafiran farko da za su yi wa Allah tawaye. Sannan Allah ya sake jan kunnensu akan cewa kar su ibi ayoyin Allah su sayar da su da ƴan kuɗi ƴan kaɗan, su yake faɗakar da su akan cewa su tuna shi kaɗan ya cancanta da ainihin su ji tsoron shi. Mun tattauna matsaloli a cikin tafsirin al-Imam al-Qurtubi dangane da ainihin wannan aya, kamar yadda dama muka yi alƙawari. Don haka wanda duke sauraron wannan tafsiri ya koma kasar ɗin baya, shine kasar na 28 da kasar na 27, insha Allah ta'ala zai ji gamsassun bayani. Mas'alar farko, Allah madaukakin sarki ya yi magana dangane da wannan gargaɗi ɗin. Muka ce shi wannan gargaɗi da Allah yake ce musu wala tashtaru bi ayati samanan qalila wala takunu awwala kafirin bihi, wannan gargadi bani Isra'ila ake wa, amma ya shafi duk wanda ya aikata aiki irin nasu, daga cikin malamai ne ko daga cikin masana gaskiya ko daga cikin masu hukunci kamar alƙalai da makamantansu. Wanda bi ya ɓoye gaskiya ko ya ƙi bayyana ta saboda wani abin duniya wanda zai samu, to babu shakka wannan ainihin aya ta shafe shi, kuma wannan hukunci ya shiga ainihin ƙarƙashin shi. Mas'ala ta biyu da muka tattauna in malamai ba su jama'a ba su manta ba ita ce mas'ala da malamai suka tattauna dangane da hukuncin mutum ya karantar da alƙur'ani ko hadisi ko fiqh ko wani abu a biya shi kuɗi. Mun tattauna wannan mas'ala. Mas'ala ta uku wadda rushe ce a kan waccan kamar yadda muka tattauna ta ita ce hukuncin mutumin da za a naɗa shi limanci na sallar farilla kamar salloli biyar a zahar, la'asar, magariba, isha, ko sallar juma'a, ko sallolin nafila kamar sallar idi da sallar tarawihi da sallar roƙon ruwa da sallar kusufin rana da ta wata, a kuma rinka ɗaukan albashi ana biyan shi. Mun tattauna wannan mas'ala. Mas'ala ta huɗu ita ce yaya malaman farko na wannan al'umma suke wajen faɗin gaskiya. Shi ne muka fara karanta wani tarihi na wani sarki daga cikin sarakunan musulunci. Wannan sarki shi ne sarki Sulaiman ɗan Abdulmalik. A inda ya taso zai tafi aikin hajji, sai ya ratso ainihin wato Madina daga ƙasar Iraq kenan. Yanzu zauna sai duk mutanen Madina malamai da sarakuna suka zo suka gaisuwa, sai ya bincika cewa cikin malaman garin nan ko akwai wanda ya taɓa zama da ainihin wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai aka ce mishi gaskiya ne, akwai wani malami mai suna Abu Hazim Salama ɗan Dinar, malami ne mai wa'azi. Wannan malami ya zauna da sahabbai, aka aika mishi ya zo. Yanzu sai sarki yake tambayar shi algafar ta malam wani irin rashin mutunci ne ka nuna min haka a ce duk malaman garin nan sun zo mun gaisa amma kai baka zo ba. Jiya ya ce gaskiya ranka ya daɗe ban nuna maka rashin mutunci, domin ni dai ban san ka ba kai kuma baka san ni ba. Kaga cewar na ji labarin zuwanka ban zo gaishe ka ba, ban san ka ba, ban da labarin zuwanka. Sarki Sulaiman ya juya wurin Malam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri ya ce gaskiya malamin nan ya faɗi. Wannan kisa idan ba ku manta ba a karatun da ya gabata na yi muku ishara a kan cewa an ruwaito ta a cikin wannan littafi na Musnad al-Imam ad-Darimi, amma isnadin ta da'ifi ne. Sai dai ita kisar ta zo ɗaiɗaikunta a ainihin littattafai kamar ainihin Tarikhul Madinati Dimashq wanda al-Imam Ibn Asakir ya ruwaito da isnadodi masu nagarta da kuma kyawawan isnadodi. Wannan ita ce madogarar da ta sa nake karanta mana, kuma a cikinta akwai wasu kalmomi waɗanda yake ni kaina na sha inkarinsu, in mun zo kai zan faɗakarwa a kai insha Allah. Amma da yake a jumlance ita kissar ta shahara, kuma ita kissar tana da waɗannan hanyoyi da nake ishara a kansu, sai sa nake karanta mana aƙalla don ta ɗauko mana labari daga cikin labaran yadda magabata take. Musamman mun dubi istinasi wato jinjina da kuma samun tallafi da wannan hanya ta yi ta waɗancan hanyoyi da na ishara na Ibn Asakir. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Sarki Sulaiman ya rinƙa gabatar da tambayoyi ga ainihin wannan malami. Malamin yana yana amsa mishi. Daga cikin tambayoyin da ya mishi ya ce mishi algafata malam ne yasa mutane ɗin nan muke ƙin mutuwa ne, ya ce ba komai ya ja ba sai don kun rugurgura lahirarku kuma kun gina duniyarku, don haka kullum kuke ƙyamar barin inda kuka gina ku tafi da inda kuka bar shi ya rushe. Ya ce to algafata malam,
yaya isa lahira take, sai ce isa lahira dangane da mutumin kirki, to kamar mutumin da ya bar iyalan shi ne duk wanda zai koma murna ike. Amma mutumin da ya zama mugu ne mai mugun hali, to kamar zubajjen bawa ne, idan aka ce yau ba shi za a maida shi zuwa ga iyayen gidanshi. Sai kuma ainihin wannan sarki ya fashe da kuka ya ce, sarki ya tabbata ga Allah, ya ce na shiga uku kenan. Sai ce ke menene matsayin mu a wurin Allah? Sai ce in kana son gane matsayinka a wurin Allah, ka rinƙa kana gwada aikinka da littafin Allah. Yace a ina zan samu wannan matsayin? Yace ka karanta ayar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Mutanen kirki suna cikin ni'ima, mutanen banza suna cikin wuta mai ƙuna. Sarki Sulaiman ya ce, to alaba fa tamalan yanzu rahama Allah fa. Sai ya ce, ai rahama Allah dattaka da waɗanda suke bayan Allah mutanen kirki. Sarki Sulaiman ya ce da shi, alaba fa tamalan yanzu bayan Allah waɗanne ne suka fi girma? Sai ya ce, masu mutunci da masu kaifin hankali. Sarki Sulaiman ya ce, daga cikin ayyuka waɗanne ne suka fi ɗaukaka? Sai ya ce, aikata farillai da nisantar abubuwan da suke haramun ne. Sarki Sulaiman ya ce mishi, alaga fata malam, a cikin addu'a, wace addu'a ce Allah ya fi jinta? Kala sai ya ce mishi, du'aul muhsin ilayhi lil muhsin, addu'ar wanda aka kyautatawa. In ya roƙi wanda ya kyautatawa, to wannan addu'ar shi wanda ya kyautata ɗin Allah kenan, yana jinta daga wanda ainihin ya kyautata mishi. Ma'ana ka yadda Allah ya kyautata maka, idan ka zo kana roƙon Allah wannan addu'ar ta fi karɓuwa, ta fi ji. Sai ce, wace sadaka ce tafi? Sai ce mishi, ba da sadaka ga wanda ya roƙa kuma wanda yake cikin wahala, a halin kai kuma da ka bayar kana cikin ƙunci da rashi. Amma fa babu goli, ba baƙar magana, ba cutarwa, ba wulaƙanci. Dukkanin mutumin da ka ɗauki sadaka ka ba shi, amma a halin cutarwa da goli da wulaƙantawa da baƙar magana, wannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya nuna a cikin Alƙur'ani cewa sadakar ka ta baki, da cewa da yake la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha, kar ku ɓata sadaƙoƙinku da cutarwa da kuma ainihin goyi. Ina fata an gane kungiyar nan kenan. Allahu akbar. Sannan sai wannan ainihin wato sarki yake ce da shi, kala fa ayyul qawli a'dal, a cikin maganganu wacce ta fi daidai? Kala sai ya ce, qawlul haqq inda man takhafuhu aw tarjuhu, faɗin gaskiya a wurin wanda kake tsoron shi ko kuma kake fatan ka samu wani abu daga wurin shi. Kana tsoron shi, in ka faɗa mai gaskiya, wannan an san gaskiya ce. Kana fatan zai baka fili ko zai baka kwangila ko zai baka ɗaya ko zai baka wata kujerar aikin hajji, ka daure ka faɗa mai gaskiya irin wannan halin. To irin wannan ita ce magana mafi adalci da gaskiya, saboda faɗin maganar na iya ja ya ainihin hana ka abin da kake nema. Idan kana tsoron shi, faɗin magana tana iya sa ya cutar da kai. Kala sai ya ce, fa ayyul mu'minina akyar, daga cikin mu'mina wanne yake dabara? Kala sai ya ce, rajulun amila bi ta'atillah, mutumin da yake bin Allah shi ya fi kowa dabara daga cikin mu'minai. Wa dalla an-nasa alayhi, kuma yake nuna wa mutane yadda za su bi Allah. Kaji imani kadai bai isar masa ba sai kai ne sai ka hada da din Allah wannan kuma da saura sai ka nuna wa mutane kai imani da Allah ka bi Allah sannan ka kirayi mutane ga bin Allah to wannan mu'minin ya fi kowanne mu'mini wayo Allahu akbar kun ji kalmomi irin na malaman farko ba a ce wane ne ya fi wayo ba a ce wanda ya iya neman kuɗi iri-iri wanda yake tarawa wanda ya san hanyoyin da duk za a bi a samu mulki wanda mu'mini ya fi wayo shi ne wanda yake da'a yake bin Allah yake nuna wa mutane aikin Allah kala sai yake fa ayyul mu'minin ahmaq daga cikin mu'mini wane ne wawa da yake ko wawauta kala sai yake rajulun min hatta fi hawa akhihi wa huwa zalim mutumin da ya san cewa wannan dan uwan nashi azzalimi ne amma kuma sai biye wa wannan dan uwan nashi a halin zaluncin da dan uwan yake kana ji kana gani ka san abin da yake ba daidai ba ne amma sai ka biye na san zuciya ka fada ka bi abin da wannan dan uwana ka ko abokina ka yake wanda ba daidai ba fa ba'a akhiratahu bi dunya ghayrihi ya siyar da lahirar shi da duniyar yamin shi ba wai da duniyar shi ba domin shi wancan wanda ka tabbatar da cewa abin da yake yi zalunci ka san kuma ka ji shi yanzu ya riga ya siyar da tashi lahirar kai kuma sai ka taya shi tallan haka lahirar ta hanyar wannan ainihin lahira da ya siyar kake tashi fa ba'a akhiratahu da duniya gairi ya siyar da lahirar shi da duniyar yamin shi yamin ya da ibar roman amma kai ne da asarar lahirar ka jama'a sai kowa ya tsaya tunani irin wannan yanzu yana faruwa da yawa kana ji kana gani mutum ba akan gaskiya yake ba ba a daidai yake ba abin da yake akai ba alheri ba ne ba shari'a ba ne amma sai ka wayi gari sai ka biye mishi saboda ne ashirin in hatta fi hawa akhi ya abta cikin son zuciyar dan uwan shi wa huwa zalimu a halin ya san dan uwan nashi azzalimi ne ba daidai yake ba kana na bi Sulaiman asad sarki Sulaiman yake ka dace abin da ka faɗi gaskiya ne kana ta kudu fi ma nahnu fihi ala ba ta tamala abin da muke ciki mun sarakuna masu mulki ne zaka faɗi game da shi kana sai yace ya amiral mu'minin lan sarki ya dade awa tu'fini ba ka yafe min game da wannan maganar ba ba ka yafe min game da bada wannan amsar ba kana lahu Sulaiman sai sarki Sulaiman yake da shi la ba zan yafe maka ba sai ka faɗa mu walakin nasihatin tulqiha ilayya nasiha ce nake so kai mini kana sai yace ya amiral mu'minin ya kai sarkin mu'minai tunda bai ka ce yi maka nasiha inna aba'aka qaharun nas bis-sayf iyayenka da kakanninka sun rinjaye mutane ne da takobi da ƙarfin iya suka murɗi mulki ya akhadhu hadha al-mulk anwatan da kwace suka samu wannan mulki ala ghairi mashuratin min al-muslimin ba tare da sun nemi shawaran musulmi ba wala ribahum bas nemi yardan musulmi ba hatta qatalu minhum maqtalatan azima har suka kashe bayin Allah masu yawa faqad irtahalu anha yau ga mulkin sun tafi sun bari falan sha'arta ma qaluhu da a ce ka ji irin abin da suka faɗi wa ma qila lahum da ka ji irin abubuwan da aka faɗi a kansu fa qala lahu rajulun min julasa'ihi nan ta ce sai wani cikin fadawa ya ce bi'sa ma qulta ya aba hazim tur da abin da ka faɗi ya kai abu hazim kun ji fadawa amma fa shi malamin ya san amsa wannan magana akwai matsala. Daga tun farko yace a yafe mishi, sai yace ba za a yafe ba sai ka faɗa. Yace to tunda gaskiyar kake so a faɗi karara, iyayenka da kakanninka da ƙarfin tsiya suka kwaci mulkin nan ba su shawara ba kowa ba. Ba ka san irin abubuwan da suka rinƙa faɗa wa mutane, ba ka san irin abubuwan da mutane suka rinƙa faɗa musu, shi kenan sai kuma wani da fadi ya marmaza ya ce fir da abin da ka faɗi ya kai Abu Hazim. Kala Abu Hazim, sai Abu Hazim ya ce kazabta, ƙarya kake kai da fadi. Jama'a kuna ji yadda malaman sunna suke ba, ƙarya kake kai da fadi. Inna Allah akhadha mithaqa al-ulama, Allah ne ya alƙawari da malamai, la yubayyinu nuzulun nas wa la yaktumunahu, akan za su bayyana wa mutane gaskiya ba za su ɓoye ba. Don haka ƙarya kake, abinda na faɗa shi ne gaskiya, kuma alƙawarin Allah ne nake cikawa. Qala lahu Sulaiman, sai sarkin Sulaiman ya ce fa kaifa lana an nusliha, yanzu ya zamu ne gyara akan haka. Kala sai ce tad'una salaf, sai ku kiraye ainihin waɗanda aka zalunta da waɗanda aka cuta. Ina fatan an gane ku kiyaye, haka kalmar take as-salafa, ku kira waɗanda aka ƙetare haddi a kansu, ku kira waɗanda aka zalunta. An gane wa tamassakuna bil muru'a, sannan kuma sai ku riƙe mutunci, wato ku kira su ku nemi yafewarsu, sannan kuma sai ku ainihin dawo ku riƙe abin da yake daidai. Wa tuqsimu taqsimuna bis sawiyya, kuma ku yi rabo na adalci. Fa qala lahu Sulaiman, sai sarki Sulaiman ya ce fa kaifa lana bil ma'khad minhu bihi, to yanzu wata hanya za mu bi mu kama wannan hanyar gyara, daga ina za mu fara? Da kanwa, ko kun fahimta? Ka kaddara yanzu masu mulki, yanzu mutum nawa aka kashe a lokacin zaɓe, mutum nawa aka zalunta, mutum nawa aka ƙona wa dukiya, mutum nawa ya tashi ya bar gidan, sakamakon kai kaɗai ka zama gwamna ko ka zama ciyaman ko ka zama kamishina ko ka zama shugaban ƙasa ko ka zama duk abin da ka zama, idan aka zo aka ce za a gyara, ta wace hanyar za a fara? Kala Abu Hazim, Abu Hazim ya ce ta'khudhuhu min illihi, ku ɗauko haƙoƙin ta inda suka halatta, wata ba'uhu fi ahlihi, kuma da shi ga waɗanda suka cancanta. Ma'ana menene haƙƙin jama'a? Kai ka san ba kai ka ci zaɓe ba, sai ka sauka kai sai ka ce a zo wanda ya halatta wanda aka zaɓa ya zo, shi ne magana. Kai ka san lokacin da kuka kwaci mulki da ƙarfin tsiya, ka san waɗanda suka zalunta, ka san ba a ƙaunarku. Abu mai sauƙi sai ka ce kun sauka, suwa ne ne jama'a suke so su zo su karɓa? Ya katta kenan, ka iya abin da karatu yake cewa ke. Kala lahu Sulaiman, sai sarki Sulaiman ya ce hallaka ya Aba Hazim an tashabana, rika biyar da ƴan siyasa suke zurna malamai idan malaman ba su zama haziƙai ba. Ala gafarta malam, to muna son ka kasance tare da mu, ka tsaya tare da mu, ka nuna mana yadda za mu yi gyara. Fatusiba minna wa nusiba minka, kai ka amfana mu ma mu amfana. Qala a'udhu billah, sai ce Allah ya tsare ni. Qala lahu Sulaiman, sai Sulaiman ya ce ya lima zaka, dan me zaka ce Allah ya tsare ka? Qala sai ya ce akhsha an arkana ilaykum shay'an qalila, ina tsoron in karkata gare ku ko da dan kadan ne karkata. Fayudhiqana Allahu da'fa al-hayati wa da'fa al-mamati, inna karkata ko dan yaya ne, sai Allah ya ɗanɗana mini wahalar rayuwa ninkin da ninkin, Allah kuma ya ɗanɗana mini wahalar mutuwa ninkin da ninkin. kun ji jama'a tsakanin malamin sunna kenan da sarakunan gargajiya da masu mulki. Sannan wannan yana nuna maka logic din nasu, hanyar da suke bi. Idan ka nuna musu suna zalunci, sai su maraba da nasihatka, sai a ce maka ne bari a ɗan ɗanɗana maka, zo ka kasance tare da mu. Da muka gayya muka tafi wurin tsohon gwamnan jihar Kaduna daga anguwan nan a kan matsalar ruwa da wuta, transformer, titina, issue na security, makaranta, asibiti, samar wa da matasa aikin yi. Sai a ji a jawa mutanen Zaria, fa shi ba abin da ya dame shi ba kenan gyaran Zaria. Abin da ya dame shi kawai shi ne yana gina sabuwar jihar Kaduna, sabuwar Kaduna. Ku je ku ga filin da ake ginin sabuwar Kaduna a yanzu. An gama ko an ci rabi ko shin ma aikin na ci gaba? Sai biyo wuri na ya ce, malam kai ma zan ba ka filin kana so. Shi ne mahalli shahidi. So they are working on the same chorus. Ya kamata ku gane. Yanzu nan ya ce da gyara da kaza, sai aka ce to kai ma ka zo mana tare. Mu amfana kai ma ka amfana. Sai ce Allah ya tsare. Da haka za su yaudare ka. Sai a ce zo a baka director, zo a baka education secretary, zo nan za a baka ambassador, zo za a baka kaza. Sai ka tsaya a kan asalinka, sai ka ce a'a. Kai abin da ake so in dai ake waɗannan abubuwan kai shi ke. Waccan nasihar da ya musu abu ne mai sauƙi su gyara, shi ne matuƙar kujerar da nake kai na gane cewa ba tawa ba ce, kawai in sauka. Shi ke nan kawai. Wanda ya cancanta kawai ya zo ya hauta. Bai yadda ba su sauka ba, amma malam to zo mu tafi tare, mu rinƙa amfana da kai, kai ma kana amfana da mu. Ana ɗaukan maka kuɗi sai kuma kana mana fatawa. Daga nan in kaci kai irinsu, shi ke nan fatawa kuma ta daina zama irin wadda take ba. So ɗalibai ku lura da kyau, kullum ina faɗin wannan magana. Abin da ya kai ka wurin mai mulki, kar ka sake ka tashi ba da shi ba. Kar ka sake. Za a ce za a baka kaza, za a baka kaza, za a baka kaza, za a baka kaza. A'a, kai abin da kake so, official kake so a yi wa jama'a menene? Yanzu abin da yake cewa shi ne mulkin nan, iyayenku da kakanninku sun kwata da ƙarfin tsiyari. Ya za a gyara? Malam ya ce duk wanda aka zalunta a kira shi a mayar mai da haƙin shi. Saboda duk wata gona da aka kwace shekara 100 da ta wuce, an san cewa kwace ta aka yi. Kuma ina jikokin masu gonar suna nan a mayan musu. Gama ina ɗan primary 2 zuwa primary 5 aka yi wani abu a sabon gari local government ke ne, tun ana zare local government gaba ɗaya ɗin. Mutum ne ba musulmi ba ne ya zo gina gidaje, ba Bahaushe ba ne. Aka haɗu da ƙarfin masu mulki na gargajiya da ƙarfin attajiran birni a garin nan, aka kwace mishi gida. Muna yara, ya haukace saboda kafiri ne, ba ya da tawakkali. Yana ganin gidaje ne guda biyu har yanzu suna nan, ɗaya ya yi ya zuba 'yan haya, ɗaya kuma ya yi yana zaune ciki, kuma ya kafa shago da yake sana'a shi. Shi ke nan shi a wurin shi sana'a rayuwa ta gyaru. Sai suka zo aka haɗu da ƙarfin masu mulki da ƙarfin attajirai, sai aka haɗu aka kwace, sai aka ba wani attajiri. Sai wancan ya samu ya taɓi ya haukace hauka fafur. Bayan lokaci aka ɗauke shi aka kai shi garinsu, ya mutu. Shi ke nan magana ta ƙare. Shi ke nan kawai. Wallahi jama'a, yau bai wuce wata guda ba na je wucewa, ga gidan da aka kwace, ga asalin gidan shi, shi ya mutu, wanda ya kwace ya mutu. Sai na tashi tatanas yanzu ɗan wanda ya kwace gidan ya zama babban mutum a jahannan, sai na je na same shi. Nake to kai haƙuri, na zo da irin tamu ne. Nace mara daɗi. Nace wata magana ce, ina son maganar nan gaskiya ce, gaskiya ce, in ba gaskiya ba ce prison ɗina wrong. Tun ina yaro ga abin da na san ya faru da mahaifinka, wannan maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce? Sai shiru, sai buga waya, sai ce in Jesus zai same ni. Har cikin makarantar nan hannun kan kujerar nan suka zo suka same ni muka zauna. Yake wannan mahaifiyar shi ce, wannan ƙanin tsohon shi ne, maganar nan da ka faɗa ya ce mu ma mun taɓa jin ta tun muna ƙanana, amma ba mu tabbatar da ita ba, amma da ka same ni na je mun zauna da su. Wannan uwata ce ta tabbatar da gaskiyar maganar nan, wannan ƙanin ubana ne ya tabbatar da gaskiyar maganar nan. Me ya abin mu ce mai sauƙi ne, shi ma wasinku ku ci gaba da roƙa mashi gafara Allah. Abin da ya ba daidai ba ne, kasantuwar wannan mutumin ba Bahaushe ba ne bai halatta dukiyar shi ba, kasantuwar ba musulmi ba ne dukiyar shi ba ta halatta ba, kasantuwar ya mutu magana ba ta wuce ba. Yanzu shi mahaifinku ya saka kansa a cikin rikici, taimakon da za ku yi mishi yanzu ku ɗauki gidan nan ku mayar da 'ya'yan mutumin nan, suna nan har yanzu. Su yace wannan magana ita ce kawai a bar yi komai da halatta. Yace kuma mun gode suka tafi suka tafi, a haka ake a yanzu. Wallahi jama'a gida ne, ko yanzu ka ga gidan ya fi naira miliyan 10 a yanzu. To an gina gidan shekara fiye da 40 da ta gabata. To matsala ita ce, ga ta wannan malamin ya faɗi, iyayen da suka kwaci mulkin da ƙarfin tsiya yanzu suna lahira, waɗanda aka hallaka aka zalunta suna lahira. Idan aka rasa malamai irin waɗannan, kamar yadda za ka zo ka ji Ƙurtubi ya faɗi, shi ne muhallin shahid na kawo wannan ƙisar asalatar. Inda haka ba za mu sha wahala karance ta duka ba, ba sai mu tsintsinci asalin abubuwan da muke so. Naka rasa malamai irin wannan al'umma ta lalace. To amma kuma faɗin irin waɗannan maganganun a gaban irin waɗannan sarakunan suna da wahala, saboda ka ji lokacin da zai fara faɗin maganar mai wuya sai da yake a yafe mai aka ce a'a sai ya faɗa, yana faɗi kuma wani da fadi zai ce don ne yake ƙarya kake, Allah ne ya alƙawari da mu, sai mun bayyana wa mutane kuma sai mun bayyana ɗin, don haka ka bari mu bayyana. Yana kunji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannan sai ka duba, idan sai gaba ka zama musu matsala sai a ce bari a ɗanɗana maka. Sai malamin ya ce Allah ya tsare shi. Kala lafi Sulaiman ya ce irfa ilaina hawa'ijak, Allah gafarta malam ka lissafa mana duk buƙatunka. Me kake buƙata? Kana buƙatar sabuwar mota? Kana buƙatar gida? Kudi kake buƙata? Kujera aikin hajji? Za ka aurar da 'ya'yanka? Waɗannan su ne buƙatun da ke kai malamai wurin masu mulki. Yake yana son a bashi fili, motar shi ta tsufa, zai aurar da 'ya'yayen shi. Yana buƙatar zai je aikin hajji, yana buƙatar umara, yana buƙatar zai je asibiti a duba za a duba ƙafar shi, yana buƙatar wata 'ya ta shi za a kai ta ƙasar Masar asibiti. Duk waɗannan abubuwan ne. Irfa ilaina hawa'ijak, amma fa ina son ku kiyaye ya karbi asalin nasihar da sarkin ya mai ai da malamin ya mai ya karba ba. Don step na farko na karban nasihar ne shine step down from the office. Kala ku ce buƙata ta kake nema ran sarki ya dade sarki ce, sai ce tunjini minan nar wa tudkhuluna aljanna, ka kudufar da ni daga wuta sarki ka saka ni a aljanna. Qala lahu Sulaiman laysa dhalika ilayya, da sarki yake da shi wallahi ba ni da iko haka qala abu hazim sai abu hazim yace mai sabaka ilayya wannan ba ni da wannan matsayi qala abu hazim yace samali ilayka hajatun ghayraha ni kuma in ba wannan da ba ni da wata bukata ka kubutar da ni daga wuta ka saka ni a aljanna ba za ka iya wannan ba in sai ba ni da wata bukata qala sayyidi fad'uli ala ba fa tamalan to kai mun addu'a qala abu hazim ya abu hazim yace allahumma in kana sulayman waliyak fayassirhu li khairi ad-dunya wal akhirah ya allah idan sarki sulayman masoyinka ne ka sauƙaƙe mishi alheran duniya da lahira wa in kana aduwak idan sulayman masoyinka ne fa hubbi nasiyatihi ila ma tuhibbu wa tarda Allah ka kama makarfadan shi ka dora shi zuwa ga abin da kake so kuma kake yarda da shi fa qala lahu sulaiman sai sulaiman yace qaf ta'isa qala abu hazim yace qad aljaztu ai na takaita wa aktsartu amma na yawaita in kunta min ahlihi in kai kana daga cikin wadanda ke bukatar takaitawa da kuma yawaitawa wato takaitaccen magana mai yawan ma'ana in kana bukatar ta tunai da in lam takun min ahlihi in kuma kai baka daga cikin wadanda ainihin suka cancanta amma wanda an arniya an qausin laysa laha wata ya kamata in harbi da kwarin da yake babu kibiya a cikin shi ba addu'a ce nayi in ka dace Allah ya amsa akan kai karba in baka dace ne kuma Allah ya abin da ya dace in har kai baka dace ba dan menene zan yi harbi da kibiya wanda babu ai da abin kwai wanda babu kibiya a ciki ba ina harbin iska kenan ba qala lahu sulaiman aukini sai sarki sulaiman yace kai min wasiya ina fatan ku fahimta har yanzu bai dauki asalin babbar ba yake ce su sauka daga mulkin su mayar da haƙƙi ga waɗanda suka cancanta har yanzu bai dauki wannan wasiyar ba haka ba ki maka kana wasiya wa auji kuma ka taƙaita azzim rabbak ta girmama ubangijinka wa nazzihu qala sa'usika sai yace zan yi maka wasiya wa uji sannan zan taƙaita azzim rabbak dan sarki ya dade ka rinka girmama ubangijinka yana zikku sannan ka rinka tsabtace shi an yara ka haisu na haka ka tsabtace ubangiji kar ka sake ubangiji ya ganka inda ya hane ka idan Allah ya ce kar ka je wuri kaza ya hana ka ko to tsabtace Allah ne kar ya ganka a wurin ko kun fahimta yawa aw yaftidak haisu amarak farka sake Allah ya nemi ka inda ya umarce ka ya rasa ka ta yi kokarin haka duk inda yake neman ka ya same ka inda duk baya son ganin ka kar ya ganka ka kiyaye girman ubangiji wannan yana daukar ma'anar fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa abinda zuciyarka take so amma Allah baya so sai ka hakura wannan aiki ne jama'a shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatun nar bil makarih wuta huffatul janna bil makarih huffatul janna bil makarih aljanna an kewaye ta da abubuwan kyama duk abin da zai kai ka aljanna sai ga kyaman shi kake yi duk abin da zai kai ka wuta sai ga ina da ban sha'awa yana da burgewa zai ja maka ka samu suna za ka zama very popular one in town to abin zai kai ka wuta ke falamma kharaja min indi ba'atha ilayhi bi mi'ati dinar a lokacin da wannan sarki malamin ya fita daga wurin shi sai sarkin ya aika da malamin dinari ɗari kuke lissafa nawa ne rubu'u dinar bana, ku ce naira dubu biyu ma kawai da ɗari biyar, to dinar ɗaya ya zama dubu goma kenan. Eh, to dubu goma so ɗari nawa kenan? Miliyan ɗaya. To miliyan ɗaya a irin ba kenan, aka aika mishi da naira miliyan ɗaya. Wa kataba ilayhi, sai ya rubuta mishi cewa an anfiqaha wa lak indi misliha kathir, ala dafata malan, ka kashe wannan miliyan ɗaya, akwai irin ta dawa tana nan zuwa zan aiko maka. Kala mai riwaya yake faraddaha alayhi wa kataba ilayhi, sai ya mayar mai da miliyan ɗayan shi ya rubuta mai takarda, ya amiral mu'minina, ya ce ran sarkin mu'minai ya dade. Wa yuzika billah an yakuna su'alaka iyaya hazla, Allah ya tsare ka, Allah ya sa tambayoyin da kai min ba shegantaka ba ne. Wato duk tambayoyin da kai min na addini dama shegantaka ne, to Allah ya tsare ka, habanci ne nan yake mishi a cikin magana. Ko kun fahimta? Tambayoyin da kai min dama kai ne don ka biya ni, to Allah ya sa ba haka kake nufi ba, Allah ya sa ba kawo min don shegantaka ba ne. Aw rabbi alayka badala, Allah ya sa ni kuma rabbin da na rinka baka amsoshi da na baka, ba kawai na ɓata bakina ba ne, na ɓata lokacina. Wa ma arbaha laka, waɗannan kuɗi da ka aiko mini ban ji daɗinsu ba, kuma ban yarda da abin da kai min ba. Fa kaifa arbaha li nafsi, kai kanka ban jin daɗin ka riƙe waɗannan kuɗin, yaushe zan ji daɗi ne ka aiko mu? Jama'a kun fahimta? Su kuɗin da ka aiko mini in na san ba naka ba ne, kuɗin gwamnati ne, kai kanka ban so a ce ka mallake su ba, ni kuma sai in yarda ni ka aiko min da su? Wannan ana faɗi mana yadda malaman da suke. Jama'a kun fahimta? Yace inna munsabna indana lamma warada ma'a madyan wajada alayhi ri'a'an yasqul, yace ran sarki ya dade ga wani tarihi, Musa dan Imran wato annabi Musa da ya isa rijiyoyin Madyana inda ake shayar da ruwa, ya samu makiyata suna ta shayarwa. Wa wajada min dunihim jariyatayn tadhudan, ya samu wasu ɗan mata guda biyu sun koma gefe guda. Fasa alahu ma, sai annabi Musa ya tambaye su. Fa qalat, sai suka ce da shi, la nasqi hatta yusbira ar-ri'a, mu ba ma shayar da dabbobin mu har sai waɗannan makiwata duk sun gama shayarwa sun tafi. Wa abuna shaykhun kabir, babanmu ma tsoho ne wanda ya manyanta, ka ji abin da ya sa muke zuwa, in ba don haka ba ma ba za mu zo da kanmu ba, da babanmu ne zai zai shaya. Fa qalahu ma thumma tawalla ila dhul, ya shayar musu da waɗannan dabbobi nasu, sai ya koma ya zauna a gindin wata inuwa. Fa qala rabbi, yace ya Ubangiji, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, ina da matuƙar buƙata na abin da ka saukar min na attaura, wahayin da ka saukar min ina cikin buƙatar shi ya Allah. Wa dhalika annahu kana ja'ian, a lokacin yana cikin jin yunwa ne, kha'ifan, yana cikin tsoro, la ya'manu, ba shi cikin aminci. Na farko dai ya je da rarraban faɗa ya yi kisan kai, na biyu ga shi an ce innal mala'a ya'tamiruna bi, manyan gari sun ce a kamo ka, ga yunwa, ga tsoro, ga baƙunta, ake son a nuna maka ga annabi Musa ya yi wani aiki saboda Allah. Za ka ji a kira shi, za a biya shi, sai ya ce a'a. Fasa'ala rabbahu, don haka annabi Musa ga yunwa, ga ƙishirwa, ga tsoro, sai ya roƙi Ubangijin shi, rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir, ina da matuƙar buƙata abin da ka saukar min. Sai koma yana addu'a, madadin ƴan matan nan ya ce, to ku kuwa ai ku abinci kwa je ku kawo min a gidanku mana, bai roƙe shi ba, bai roƙi kowa ba. Fasa'ala rabbahu wa lam yas'alin nasa, bai tambayi mutane ba. Falam yastamir ri'a, su kuma waɗannan masiwata da yin shawar ba su matsu sun fahimce na cikin bukata ba. Wa fatinatul jariyatan, sai waɗannan ‘yan mata guda biyu su sai suka faɗaka. Falamma raja'ata ila abihima, da suka koma wurin babansu. Akhbaratahu bil qissa, suka ba shi labarin duk abin da ya faru. Wa biqaulihi, da kuma maganganun annabi Musa. Faqala abuhuma, sai babansu. Wa huwa shu'aibun alayhi salam, shi ne annabi Shu'aib, amincin Allah ya tabbata gare shi. Sai ya ce, hadha rajulun ja'i'un, wannan mutumin yana cikin jin yunwa. Kuma daga cikin abubuwan da nake isharar ni kaina na sha inkari a cikin wannan kissa, ita ce ambaton annabi Shu'aib. Ba annabi Shu'aib ba ne wannan, tare da cewa mafi yawancin masu tafsiri haka suke faɗi. Wani dattijo ne kamar yadda Qur'ani ya faɗi, wa abuna shaykhun kabir, cewa Madyan shi ne ya ja waɗanda suka ce Shu'aib ne, saboda an san Shu'aib mutumin Madyan ne. Amma wani abin mamaki, da annabi Musa da Haruna da Shu'aib ba ma zamaninsu ɗaya ba, saboda ka cewar wannan dattijon Shu'aib ne kuskure ne, yana daga cikin matsalolin da ke cikin kissar. Faqala, sai shi dattijo ya ce li ihdahuma, izhabi fabi'ihi, je ki kira wannan mutum. Falamma atathu azzamathu, da ta je wurin shi sai ta girmama shi. Wa azzamat, haka ne, wajhaha, kuma ta girmama fuskarta. Na'am, wa ghattat wajhaha, ta rufe fuskarta, niqabi kenan. Sun jama'a, da ta je wurin wannan mutum shi ne annabi Musa, sai ta mutunta shi. Me fassarar mutuncin shi ne? Sai ta rufe fuskarta, ashe yana daga cikin mutunci in mace za ta zo wurin ka,
civilization, wai wayewar kai ce in ta zo ta dambaro jambaki da gazal, ta fiso ado ta shafa hoda, the most shiny one, ta to tana sheki a gabanka, tana kanshin turare, shi nan ta girmama shi, ta ga darajar shi, sai ta rufe fuskarta. Wa qalat, sai ta ce, inna abi yad'uka, babana yana kiranka, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, dan ya baka sakamakon aikin da kai mana na shayar da dabbobinmu. Fa shaqqa ala Musa hina zakarat, da ta ambaci wannan magana, a na yi aiki saboda Allah kuma a biya ni, sai annabi Musa ya ji abin yayi mai nauyi. Ajra ma saqaita lana, hadin nan ajra ma saqaita lana, wa lam yajid buddan min an yattabi'aha, yanzu dai ubanta ne yake kiran shi, sai ga dole ne ya amsa. Li'annahu kana bainal jibali ja'ian mustawhishan, saboda gashi tsakankanin duwatsu yana cikin yunwa bai san kowa ba. Falamma tabi'aha, lokacin da ya bita, habbatir rih, sai iska ta kada. Faja'alat tasfiqu thiyabaha ala zahariha, sai ainihin tufafin ta rinka yayewa ana ganin jikinta. Fatasifu lahu ajizataha wa kanat dhata ajzin, wannan ainihin wato iska tana daga tufafinta, yana ganin cinyoyinta, yana ganin kafafuwarta, aka ce tana da cinyoyi, tana da kafafuwa digadigai kyawawa. Waja'ala Musa yu'ridu marra wa yaghuddu ukhra, ya kauda kai wani lokacin, wani lokacin ya rufe ido. Ustazu na gaskiya kenan. Falamma ila sabruhu, ya ga hakurin shi ya kare, ya kauda kai, ya jure, abiya gagara, nada ha sai kira ta, ya amatallah, ce dai ta yake baiwa Allah, kuni khalfi, koma baya, warini sabt, ki nuna min hanya, bi kauliki, ta hanyar magana, mun je za a kwana, ki ce yi dama ya isar. Falamma dakhala ala Shu'aib, da ya shiga wurin Shu'aib, idha huwa bil asha muhayya'a, sai ya samu abinci gashi nan an shirya. Faqala lahu Shu'aib jlis, ya shab fata asha, dattijon nan ya ce mishi zauna ka ci abinci. Faqala lahu Musa alayhi salam, sai Musa ya ce a'udhu billah, Allah ya tsare ni in ci abincinka. Faqala lahu Shu'aib lima, dattijo ya ce da shi, me yasa, amma anta ja'i, baka jin yunwa ne, qala bala, yace ina jin yunwa kwarai, walakinni akhafu an yakuna hadha iwaban lima saqaitu lahuma, sai dai ina jin tsoron ya zama wannan abincin sakamakon aikin da ne musu ne na shayar musu da dabbobi. Wa ana min ahli baitin la nataqu la nabi'u shay'an min dinina bi mil'il ardi dhahaba, addinin mu ba ma siyar da shi da ko menene ko da za a cika duniyan nan da zinare, ana tunda na yi fi sabilillah, to idan na karbi wani abu to na sai da addini na kenan. Fa qala lahu shu'aib la ya shab, sai dattijo ya ce da shi a saurayi, walakinnaha adati wa adatu abai, wannan al'ada ta ce al'adar iyayena da kakanni na ce, naqrib bayt mune wa baqo hidima wa nut'imu at'ama, mu ce da shi abinci, fajalasa Musa fa akal, Musa ya zauna ya ci abinci. Me yasa Musa ya zauna ya ci abinci? Saboda yanzu an wanke abinci daga cewa sakamakon aikin da yayi ne, wannan hidima ce ta baki wanda wannan mutanen gida sun saba yinta. Sai sarki Sulaiman da ya ji wannan kissa, Abu Hazim shi ya kawo mai wannan kissa, sai ya ce fa in kanat hadhihi al-mi'atu dinar, wannan dinare 100 da ka aiko da shi, iwaban lima haddath, idan sun zama lada ne na hadisin da na baka, zantutukan da nema da fatoyi, falmaitatu waddam wa lahamul khinzir fi halil ittirar ahallu min hadhihi, to da mushi da jini da naman alade sun fi zama halal a halin tilasci fiye da wannan. Ko kun fahimta? Ma'ana zai iya cin naman alade da mushi da jini a halin dole, amma a halin tilas ko ba zai iya cin wannan ba. Akwai malaman da an ka an ba su sai su ce suna bukata ne, shine abin da ake ishara a karatu, halin dole ko, to ko a halin dole din halin bukata aka ce bai halatta ka karba ba, amma jini da mushe da naman alade a halin dole nassin alqur'ani ne, yace famani tarra fi mahmasatin, in ka shiga halin yunwa da halin larura babu laifi zaka ci jini, zaka iya cin mushe, zaka iya cin naman alade, Allah ne ya faɗi wannan. Amma kudin da wani mai mulki wanda kai kana da yaqinin wannan zalunci ne, ina son ku san wannan, dan haka kar kuma ku kuskure, ba kowane mai mulki ba. Amma ka'idar da ake gane haramta tattara a mai mulki shine matukar mulkin ya same shi ne an watan da karfin tsiya ya kwace shi da murdiya, to duk abin da ya samu a cikin mulkin bai halatta ka karba ba, duk abin da ya baka kai kuma bai halatta ka raka shi ba, kun ji ka'idar kenan. Amma mulki ne government for the people and by the people, wannan babu matsala, mutane ne suka zabe shi, suna son shi a cikin yarda da aminci ya zama mai mulkin su. To anan kuma sai in ya kauce hanya, domin haka din kuma ba zai halatta mishi dukiyarsu ba, saboda daga cikin gwamnati mafi tsarki a duniya bayan ta Annabi ita ce gwamnatin Sayyidina Abubakar da Umar, amma Abubakar ya mutu da talauci, Umar ya mutu da talauci, Umar yana zaune gwamnan shi daga Azerbaijan ya kawo mai biskit mai daɗi, biskit da dabino da zuma ake hadawa ana yin biskit din, kaga wannan biskit din sai manya-manyan supermarket yanzu ake samun irin shi, dabino da zuma kowanne gwamnatin kanshi ne a zaki, an hada biyu an yi biskit daga Azerbaijan aka kawo Umar katan guda, da Umar ya dauki kwaya ɗaya dandana ya ji zaki can, sai ya ce wa dan aike, kai gwamnan ku yana cin wannan biskit a gidan gwamnati, ya ce yace duk talakawan Azerbaijan haka yake ciyar da su, sai ya ce a'a, dan kai dade wannan sai gidan gwamnati, sai ce kaje ka dauka kamar mai kace ciyar da mutane abin da yake ci a gidan shi.
That is the principle of leadership.
Idan kana mulkar mutane, abin da kake ci a gidanka shi za su ci, abin da suke ci a gidansu shi za ka ci. Now theoretically and practically, Sayyidina Umar has shown us a practical example of that. Haka aikace Umar ya nuna mana. Ina magana haka, an taba talauci a Madina, mutane ba sa iya cin gurasa da mai sai su ci ta busasshiya. Ga gurasa a gidan gwamnati da mai a gidan gwamnati, sai Umar ya koma yana cin ta busasshiya har ya koma gefe da gefen bakin shi na tsagewa saboda busasshiyar gurasa da yake ci. Karanta malam Pampawi da dan uwan shi Pampawi su suka rubuta littafi, suka sanya wa littafin Akhbaru Umar, labaran Umar, tarihin Umar. Zaka ji labarai na Sayyidina Umar masu dadi, masu wa'azi, masu fadakarwa. To duk gwamnati da duk sarautar da ya zama an kwace ta ne, to step number 1, abin duk da zai biyo baya a cikin sarautar bai halatta kai ka saka hannunka a ciki ba. Step number 2, idan gwamnati ce da mutane suka zabe ta, komai da komai ba matsala, amma mai mulkin ya koma yana zaluntar mutane, nan ma ka janye jikinka. So da haka jama'a kun ji. Sai ce wa in kana li haqqin fi baitil mal, ta idan kuma wannan dinare 100 da aka aiko min da shi naira miliyan 1, idan wani haƙƙi na wane daga cikin treasury, daga cikin gidan gwamnati, fali fiha nuzara, to akwai iri na waɗanda za su ci ta. Fa in sawaita bainana, idan ka daidaita mu kowa ka bashi, to ni ma sai in karba. Wa illa, in fa ba haka ba, falaysa li fiha haja, bani da bukata. Jama'a kuna jin karatun malaman ta? Idan aka diba aka baka, idan yace maka ai wannan haƙƙin ka ne, to akwai irin ka, su ne akwai talakawa, su ma duk an basu, ba wai malamai ba. Dan galibi abin da yake faruwa, sai ku tafi wurin gwamna ko shugaban ƙasa ko 50, sai a ce duk a raba muku 50-50. Tambayar da ya kamata ka yi, wannan an baku ne a matsayinku na 'yan Najeriya? Eh, to duk sauran 'yan Najeriya sai a basu. An baku ne a matsayinku na malamai, me kuka yi da kuka cancanta a baku wannan? Jama'a kuna fahimtar karatun nan? Kullum idan muna faɗin wannan sai ana ganin ra'ayi ne irin namu, a'a, ra'ayi ne da fahimta irin ta waɗanda suka gabata. Jama'a kun ji ƙarshen wannan labari? Al-Imam Al-Qurtubi sai ya commentaries ya tattauna, yace qultu hakaza yakunu liqtida'u bil kitabi wal anbiya, haka ake kwaikwayon littafin Allah, haka ake kwaikwayon annabawa. Unzuru ila hadha al-imam al-fadil, dan girman Allah ka dubi wannan babban malami mai matukar daraja. Wal habr al-alim, wannan hamshakin masani, kaifa lam ya'khudh ala amalihi iwaban, ka dubi yadda bai karbi wani sakamako a madadin wa'azin shi ba. Wala ala wasiyatihi badala, sannan bai karbi wata gudunmawa a bisa wannan wasiya ta shi ba. Wala ala nasihatihi safada, sannan bai karbi wani ainihin wato kyauta ko wani alheri a matsayin wannan wa'azin da ya ko nasiha ba. Bal bayyana alhaq wa sada, ya faɗi gaskiya kuma ya tsaya akan gaskiyar. Kun ji matsalar? Ya faɗi gaskiya wa sada'a, sannan ya tsaya akan gaskiyar. Walam yalhaq fi dhalika khawfun wala faza, tsoro da firgici bai kai gare shi ba. Qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzo Allah yace la yamna anna ahadakum haibatu ahadin an yaqula aw yaquma bil haqqi haythu kan, kada dayan ku kwarjinin wani mutum ya hana shi fadin gaskiya ko kuma ya hana shi tsayuwa akan gaskiya a duk inda ya samu kanshi. Wa fit tanzil, a cikin alqur'ani kuwa Allah madaukakin sarki cewa yake yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah yana da wasu mutane waɗanda za su zo suna jihadi, suna tsaida tafarkin Allah, ba sa tsoron zargin mai zargi. Jama'a, kun ji wannan ita ce mas'ala ta hudu da ke ƙarƙashin wannan aya. Tana ɗauke ne da tarihin irin yadda malaman farko suke a wajen tsayawa da gaskiya. Duk abin da ya kamata mu faɗi, mun faɗi a cikin sharhin wannan tattaunawar. Ya rage waɗanda ba su samu ji ba sai su koma kasusuwan baya na 28 da kasan na 27 har zuwa ainihin wannan kasan na 29. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Na malam. Wa alaikum salam. Na ai malam din nayi bayanin wannan ko kai dai ka bat magana a haka wasu bangarori ba su inganta ba, kuma isharar da ne ta isar insha Allah. In an shiga ajin takhriji a za a fede ta wata ran insha Allah. Allah ya taimaka. Sai aya ta gaba ita ce aya ta 42 da Allah yake cewa wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Na fata an gani. Na'am. Mun tattauna wannan aya, mun fassara ta, ita kuma tana dauke da ainihin wato mas'aloli masu dimbin yawa. Daga cikin mas'alolin da zamu tattauna, in kun tafi cikin ainihin wato shafi na 25 na tafsirin Qurtubi, inda yace al-khamisa, mas'ala ta biyar, qauluhu ta'ala warka'u a cikin shafi na 25. Ba karanta ta ba? To bismillah insha Allah, faddal. Na'am.
Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun.
Bayan da Allah madaukakin sarki ya umarci ainihin wato su malaman Yahudawa da kuma Yahudawan gaba ɗayansu da ainihin tsayawa akan gaskiya wadda Qur'ani ya zo da ita, da yadda da saƙon fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to akwai wani hali na miyagun malamai, shine in aka ce kar su ɓoye gaskiya, su tsaya akan gaskiya, kar su cinikin ayoyin Allah da abin duniya. Idan wannan nasihar ta karasa yadda za su saba mata, to sai su yi ƙoƙarin kawo hayaniya da ruɗani, domin ƙarshe gaskiyar dai ta ɓace a cikin wannan hayaniya. Sai Allah maɗaukakin sarki cikin natsuwa ya ce wa malaman nan nasu, wala talbisul haqqo bil batil, kar ku rinƙa cuɗanya gaskiya da ƙarya, wa taktumul haqqo, don kaɗai ku ɓoye gaskiya, wa antum ta'lamuna, a halin kun san cewa gaskiya gaskiya ce, a halin kun san cewa ƙarya ƙarya ce. Amma duk lokacin da aka haɗa gaskiya da ƙarya, gaskiya ce take wahala, ku kiyaye. Duk sanda ka ɗauki ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, ka haɗanya shi da fitsari ko kashi ko amai, wane ne yake cutuwa daga ciki? Shi asalin ruwan mai tsarki mai tsarkakewa. Duk lokacin da aka ce ga gaskiya ta zo, to da zarar kun kawo wata hayaniya, shikenan ƙarshe sai a waye gari gaskiyar ta ɓace. Ku duba abin da malaman da ke kiran kansu ahlus sunna suka yi wa hadisin manzon Allah yau kwana hudu da ya wuce. Hadisi ne sahihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga duniya har lahira. Hadisi ne sahihi bainal awwalina wal akhirin. Hadisi ne wadih, karara, ma'anar shi kwaya ɗaya ce, bai da wata ma'ana guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace, la tasumu yawma sabt illa fi maftura alaikum, kar ku yi azumi ranar Asabar sai wanda aka farlanta muku. Wannan hadisi ne sahihi 100%. Sai dai kamar yadda muka faɗi a kasusuwan mu da muka gabatar, yana da wasu hanyoyi waɗannan hanyoyin lalatattu ne, mu mun yi furuci da haka, malamai magabatan mu sun yi furuci da haka, amma kuma yana da hanyoyi ingantattu 100% masu haske kamar rana. Amma sai suka ɗauko waɗannan lafiyayyun hanyoyin sai suka saka su cikin waɗancan, sai suka ce ai hanyoyin lalatattu ne. Sai muka ce au, kuma kun fara maganar lalatattun hanyoyi da mun ce hadisi bai inganta ba, sai ku ce ku a wurin ku ba wani hadisi da za a ce bai inganta ba. Ko kun fahimta? Sai suka ce hadisin bai inganta ba. Shi yasa duk wanda ya natsu da kyau ya ji kaset din da na gabatar, duk abin da ya kamata fa na takrijin hadisin na ga mai game ilimi. Saboda me nace mi? Nace shi hadisin sahihi ne, amma yana da wasu hanyoyi waɗanda ba su inganta ba, amma kuma yana da hanyoyin shi na asali ingantattu ne. To kamar labari ne guda ɗaya ya zo maka ta hanyar mutumin banza ka yadda, sai kuma wani mutumin banza ya zo ya faɗi ba ruwanka da waccan hanyar ba za ta sa ka jefar da asalin labarin ba. Sakamakon wannan sai na buga misalai ga duk waɗanda suke da ilimi, na ce hadisin sallama ɗaya ma haka ya zo, yana da hanyoyi ingantattu, yana da wasu waɗanda ba su inganta ba, ba ruwanmu da waɗanda ba su inganta ba. Na ce salatu tasbihi ita ma tana da hanyoyi ingantattu 100%, tana da hanyoyin da ba su inganta ba, ba ruwanmu da waɗanda ba su inganta ba. Shi ne ga alhaq ga albatin, amma sai suka ɗauko sai suka cuɗa. Me yasa? Wataktumul haqq. Sai suka ce hadisin bai inganta ba. Muka ce a ina kuka yi ilimin hadisi? Waye koya muku? Waye ya san ku da ilimin hadisi? Ya ake takhriji? Yaya kuka yi kuka san haka? A waɗannan littafan ne yake nan. Na biyu, ma'anar hadisin suka yi wa annabi ƙarya sallallahu alaihi wa sallam. Suka ce in an haɗa Asabar da Juma'a shikenan tayi. A ina kuka samu haka? Juma'a ce annabi ya ce kar ku ware ta da azumi, sai dai ku haɗa ta da ranar da take kafinta da kuma ko kuma da ranar da take bayanta, ita ce Asabar. To sai kuma ya dawo ya ce la tasumu yawmas sabti, to ranar Asabar kar ku yi azumi illa fi mafturida alaikum, sai wanda aka farlanta muku. Yanzu wancan umumin ya tashi kenan, sai a ce kar ku azumci ranar Juma'a ita kadai, sai dai ku haɗa ta da Alhamis, amma ba sauran ku haɗa ta da Asabar. Saboda me? Saboda akwai hani na musamman ya zo. Amma sai suka ce a'a, in aka haɗa shi kenan hanin ya wanke. Sai aka ce to me ma'anar shi hadisin ba? Sai suka ce hadisin ba za a aiki da shi ba. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kar ku cuɗanya gaskiya da ƙarya, don in kuka cuɗanya gaskiya je ba ta sha wahala, a halin kun san haka ba kyau. Hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Duk sanda aka to za a aiki da wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai sun kawo hayaniya, sai sun kawo ruɗani. Idan aka ja baki aka yi shuru ana jiran su, su kuma su karantar ba za su karantar ba. Na karanta kuma sai su ce a bar mutane a yadda suke. Idan aka zo kan hadisan matattu kuma aka ce musu waɗannan matattu ne, sai kuma su ce a su kuma babu ruwansu da wannan. Duk wanda yake shafa fuska a addu'a in ya gama ya san cewa bid'a yake, hadisan ka ba'ifai ne, babu ko kwaɗe da ya inganta. In ka je sai ka ce mishi to malam tunda mun ji kuma kuna gudun hadisai ba'ifai, to hadisan shafan fuska da addu'a hadisai ne ba'ifai. Malam muna ga kuna sallah kuna sakin hannu, to hadisan sakin hannu ƙarya ne, ba daga annabi ne. Muna ganin kuna riƙe sanda idan ainihin kuna tafiya da cewa hamlul asa sunnatul anbiya wa alamatul mu'min, hadisai ne munkarai. Tunda hadisan da ifai kuma kuna gudun su, to gashi wala talbisul haqqa بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون karkurinka cudanya gaskiya da ƙarya kurinka kawo rudanin da gaskiya za ta bace ita gaskiya jama'a gaskiyar lamari tana da saurin disashewa ka duba mudubi tiri na disasashe shi hoda na disasashe ko kura ce kadan ta zo sai ta disashe mudubi saboda mudubi transparent ne haske ne da shi fili yake sarari yake ka duba farar riga abu kadan ne yake bata ta wannan maganar malaman yahudawa Allah madaukakin sarki yake kwaba amma a wannan littafi a littafin mu to wannan a tauna tsakuwa ce dan aya ta ji tsoro in ya zama a littafin mu kenan Allah yana kwabar wasu kan su zama malamai masu kin Allah masu kawo rudani da hayaniya wasu ake kwaba a littafin mu ba mu fi dacewa da ayi wannan kwabar ba saboda kan malaman musulmi ku ji tsoron Allah idan gaskiya ta zo ku rinka barinta a matsayin gaskiya ku daina kawo rudani duk hayaniyar da muka samu kanmu yanzu a Najeriya irin waɗannan miyagun malaman su ne suka ja mana wa hal afsada dina illa al-muluk wa ulama usu'in wa ruhbanuha duk inda aka zo suna da yadda za su karkata su yi fatawa duk inda aka zo suna da yadda za su karkata su yi fatawa su abinda suke so ba su son gaskiya ta bayyana to a heart attack da muke fama da shi mu masu da'awar ahlus sunna ita shi matasa da ake kokarin su gane ya za a yi muqawamar waɗannan malaman da ya za a murkushe su shine sai an tashi an yi wadataccen karatu sai matasa suke daukan cewa karatun nan fere-fere a karanta Riyadu Salihin Bulughul Maram Minhajul Muslim Umdatul Ahkam shikenan ina sai kun je kun goge kun yi karatun usul duk matsalar da suka fada za ku iya ba su ansa akai amma ya zama suna ta kalidanci ku kuna ta kalidanci abu ya taso sai dai kawai ka ce a duba littafi kaza naka ce to shi littafi kaza a wata ka'idar waɗannan maganganun sai ka ce gashi ne ya kamata duk abin da zaka iya kafa hujja da shi ka iya kare shi da neman bayani in ka ce aje a duba littafi kaza an aka zo aka duba aka ce ba a fahimta ba in ka dawo aka dawo wurin ka kuma ka ce to kai ma baka san me zaka ce ba a kai ka ce mana mu duba al-imamu ibnu abdul izz al-hanafi ya rubuta sharhin aqidat al-tahawiyya yau shekara 800 da ta gabata alqalai guda 88 suka yi mishi shari'a su da kansu za su kawo karashi a gaban su ka ji zalunci su ce a wuri kaza a sharhinka magana kaza da ka faɗi magana ibnu taymiya ce ka san an hana hujja da magana ibnu taymiya a ƙasar nan sai ce shi dai bai ce daga ibnu taymiya ba sai ce wannan magana ta ibnu taymiya ce sai ce ko ɗaya na ce muku ibnu taymiya sai ce a kai ka faɗa sai ce eh shi ya faɗa to me dalilanta sai fara kawo dalilai alqalai 88 suka yi mishi sharhi da suka yi mishi shari'a da ya rubuta littafin sharhul aqidatu tahawiyya amma ba su iyaye da shi ba haka ake so amma matasa an kawo ne su za ku yi karatun usul za ku yi karatun kaza su so suke wannan ya dan iya Bulughul Maram hadisan cin doki wanda ya iya Riyadus Salihin hadisan Jiltatul Israha wanda ya iya sifatul salah hadisan ajinu aje ai muqabala ai hayaniya shikenan abinda muke so so muke yi kai ba wai ka zama kamar irin dan inyamuri da ya gudu daga ƙauyen su daga JS2 aka zo aka bude mai shago yana sai da magani a chemist ba so ake ka zama medical doctor so ake ka zama professional so ake ka zama consultant so ake ka zama pharmacist sai aka ce zauna a koya maka English mathematics biology physics chemistry sai ka ce kai ba wannan kake so ba a dai kai ka zauna a shago kana kallon ya ake sai da magani in wannan ya zo ya ce ciki na na ciwo a ce sha guda uku in yayi ka dan eh to sha hudu da haka kake so kai ka iya idan kuka dubi abinda ake so ayi wa ƴaƴan musulmi jama'a da matasan musulmi so ake a gina su su zama malamai malamai da gaske su kuma abinda suke so shine me sun fi son kullum a yi ta karanta musu ana fassara musu ana son ne ka iya ilimin usul yadda kai da kanka zaka iya gane wannan hadisin sahihi ne, wannan hadisin da'ifi ne, wannan maganar da malamin ya rubuta bi it Nasiruddin al-Albani ne ko Imam al-Bukhari, bin Baz ne ko Usaymin, maganar ita kanta kace ba daidai bace, saboda kana da dalilai, dan kana da usul ne, kana da tools, kana da kayan aiki ne kai da kanka. Ko ba ku ganin ana hado mota daga kasar waje a zo wani bakanike ya ce ba daidai aka hada ta ba? Kuma sai ya kwance ya hada ta daidai kuma ta yi, ya iya usul din, to usul ake so ku iya. Amma a ce jama'a duk shekara sai musulmi sun yi sabani, in za a dauki azumi, in za a sauke sai sun yi sabani, idan watan Zulhijja yi sai an yi sabani, idan wai aka ce Arafa ta yi daidai da sallah sai a ce sai an yi sabani duk shekara. Ba mu da malamai waɗanda suka kware da ilimi, waɗanda za su iya faɗin magana, maganar da sun san yanke ita ce gaskiya ce, sai ka je ka samu malami kai maganar da kai kana da ilimi akan ta kafin kai, sai ce shi ma dai ya ji ne kawai maganganu sun yawa a gari shi ne ya faɗa. Baka tunanin cewa an kaje kabari za a yi maka tambaya a kai? Addinin musulunci ya zama zaɓusan ka? Jama'a kai wane mai ka faɗa, to wane kai kuma mai za ka faɗa? Sannan yan jarida su rinka kuma kan mutane? Yan jarida su rinka kuma kan mutane? Kayan aka zo aka yi maka tambaya, sun zo maka da kamera, sun zo da kaza, sun zo da kaza, suka ce baka da ilimi akan kaza, ka zauna lafiya, baka da ilimi a kai. Amma sai ka ce to ni a gani na babu laifi, wannan magana da kake faɗi baka san za ta ja rikici ba, don wani shi yana da masaniya ne, kyakkyawar masaniya akan abin, kai kuma me? Sai ka ce a ganin ka babu laifi. Shi kuma wanda bai iya karatu ba sai ya dauka a ganin ka din nan ka faɗi aya ce ma, dan haka sai zama kullum muna cikin rudanin jama'a. Saboda me? Saboda talbisul haqq bil batil wa takattumul haqq. So da haka malamai ku ji tsoron Allah, abinda ka san baka da ilimi akai, alherin shi shine kayi kokari di yadda zakai, kace wallahi baka sani ba, ba lallai bane matsala lokaci ya kure baka santa ba, sai kace baka sani. Amma in ya zama addinin musulunci ya zama demokradiya ya zama siyasa, wani ya yi magana sai kai ma a ce dole sai ka faɗa, sai ka ce a'a ku bari, tunda wani ya sani ya faɗa, ni ban sani ba, ba lallai sai na faɗa ba. A'a sai su ce wai kai ma ka tashi kai magana a madadin kungiyarsu ko ɗariƙarsu ko masallacinsu. Addinin musulunci su uwawaye ne, kai sai ka tsaya ka duba, kai ka san abin da ake so kai magana baka sani ba. To ku ji tsoron Allah malamai, wannan aya a Qur'ani ta sauka, amma asalin magana da malaman Banu Isra'ila suke. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kar ku rinka cuɗanya gaskiya da ƙarya, sai ku ɓoye ita gaskiyar a halin kun san ba kyau. Ina son ku fahimci abin da ayar take ɗauke da shi, shi ne hani ne game da ɓoye gaskiya, hani ne game da kawo ruɗani. Amma abin da ayar take cewa duk sanda kuka kawo ruɗani, to gaskiya ita za ta wahala. Ku duba da kyau ku gani, in aka zo ana rabon abinci yanzu a wurin nan kowa zai samu, idan aka sa wawa me zai faru? Abincin zai yi kaɗan, daga ƙarshe ya watse a kuma kwana da yunwa. In aka yi haƙuri fa kowa zai samu, amma in aka sa wawa ku wahala, ku yi gaba, abincin ya watse kuma ba za a samu duka ba. So da haka duk abin da ka san cewa gaskiya ce, abin da yake wajibi a kanka ka goyi bayan shi, ya zo daga malaminka, ya zo daga malamin da ba naka ba, ya zo daga ɗan ƙungiyarka ko ɗan ɗariƙarka ko ba ɗan ƙungiyarka ko ɗan ɗariƙarka ba. Sannan shi ilimi a musulunci ba ta ƙalidanci ba ne, ba wai me na riga na sani ba, so ake dukkanin matsala sai ku rinka hasashe kafin ta taso sai ka bincika a matsayinka na malami ya zama kana da kyakkyawa kuma ingantaccen ilimi akai yadda da zaran abin ya taso za ka yi magana ne wadda kana yin ta ne a bisa yaqini sannan ba kai abu ya taso ka ce a duba littafin Albani a duba littafin Bin Baz a sai ka gama warware matsalan ne an gamsu kun gamsu sai ka ce to ku duba wuri kaza amma game da kaza ku duba littafin kaza in muka mun je mun duba mu fahimta ba sai ka ce to kai ma shikenan sai ka fara yin bayani an fahimci abu dalla dalla tas an gamsu an fahimta to yanzu sai kuma backup hujja reference sai ka ce to a duba wuri kaza shikenan amma kai kanka ka je ka karanto ka kasa fahimta abin kuma ka zo ka ce mutane su je su duba kanshe in aka je aka duba sai aga ita maganar hujja ce a kanka ba hujja ce gare ka ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye jama'ar musulmi alhamdulillah mun tafi hutun sallah a wannan makaranta tamu a yau gashi mun dawo tafsiri insha Allah ta'ala karatu zai ci gaba kamar yadda aka tsara shi a gobe za a yi karatun sunanin nasa'i insha Allah a jibi za a yi karatun kitabu al-kaba'ir insha Allah a gata insha Allah za a yi karatun fiqh sirah a citta da shekaran citta za a yi karatun sahihu muslim tsakanin sallar la'asar zuwa sallar magriba wato karfe 4:30 zuwa karfe 6 sai dai akwai dan gyara kadan da ainihin muka yi a cikin jadawalin gyaran shi ne alhamis da juma'a muna karatun ahkamul jana'iz asabar da lahad kuma ana karatun littafan dan fodiyo to yanzu alhamis da juma'a din ne muka mayar karatutukan guda biyu ma'ana alhamis za mu rinka karatun ahkamul jana'iz juma'a za a rinka karatun wasiqatul ikhwan asabar da lahad da safe mun dauke ainihin darussa ma'ana wannan darussa na asuba saboda haka alhamis da juma'a sune ranakun yin karatun daya ranar ahkamul jana'iz daya ranar juma'a wasiqatul ikhwan shine dan gyaran da muka yi a timetable din haƙiƙa wannan shi ya ja jinkiri tun kusan mako biyu ko uku da suka gabata muna cewa za mu fitar da timetable din saboda ina auna abubuwa dan haka in Allah ya so ya gama tabbata gobe Laraba za a yi karatun sunan nasa'i jibi alhamis za a yi karatun kitabul kaba'ir juma'a za a yi karatun fiqh sira wannan duk tsakanin magriba da isha kenan to amma jibi da gata wato alhamis da juma'a to shine za a yi karatun littafin albani ahkamul jana'iz da kuma dan fodiyo wasiqatul ikhwan asabar da lahadi da safe babu ainihin wani karatu ya rage yan darul hadisi zamu musu sanarwar nasu karatu tukan kamar yadda aka sani sai kuma da la'asar akwai karatun sahihu muslim a ranakun asabar da lahadi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan su ne ainihin bayanai iyayen yaya waɗanda suke koyan hadda alqur'ani da la'asar muna sanar da su karatu ya dawo sai da haka waɗanda ba su kawo ƴaƴansu ba a yau to ana sanar da su cewa laifi ne mai girma a tsarin makarantarmu a ce an dawo makaranta yaro bai dawo ba saboda ba makarantar gwamnati ba ce makarantar gwamnati ce ranar da aka dawo za a yi ta shudu-shudu malamai su koma gindin bishiya suna saƙa yara kuma wasu na ƙwallo wasu na shara har a kwana 7 mu makarantarmu ran da aka dawo ko minti ɗaya ba a ƙarawa za a yi karatu so da haka yau an yi wa yara karatu a makarantar nan idan yaranka bai dawo ba to gobe in ya dawo akwai aiki a kan shi domin karatun da aka yi yau ya tsere mai note din duk da aka yi yau ya tsere mishi so da haka duk wanda ya san dan shi na karatu a wurin nan ko dan academy ne ko dan haya islam ne ko dan tahfiz ne secondary ko dan tahfiz ne yara to an dai dawo makaranta gaba ɗaya yau kuma gobe ma za a ci gaba da karatu haka nan insha Allah ta'ala GD haka nan gata zuwa yanzu mun sa Asabar da Lahadi su ne hutun yaran, amma nan da wata uku hutu zai koma kamar yadda muka tsara makaranta Alhamis da Juma'a insha Allah. So da haka jama'a, duk wanda bai sani ba sai ya kokari ya san haka. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Alhamdulillah.